ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu, Allah ya tsare mu daga sharorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu, wanda Allah ya shiryar babu mai ɓatar da shi, kuma wanda ya ɓata babu mai shiryar da shi. Ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Kuma lallai annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alƙiyama. Yan uwana musulmi masu saurare da kallon mu kai tsaye, da waɗanda za su saurare mu su kalle mu ta hanyoyin yaɗa bayanai na zamani, ina ƙara gabatar da sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana a ƙarfe 9 ne na safiyar ranar Lahadi, wanda ya daidai da ranar 15 ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1428, daidai da 29 ga watan Julai shekara ta 2007. Gamo a ɗakin taro na Mahmud Tukur Tiyata, wanda aka sani a ɓangaren Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria a ABU Congo, domin ci gaba da lacca da muka fara a wancan mako mai taken da'awa aikin Allah. Wannan wa'azi ko lacca manufarta kaɗai shi ne bayyana wa mutane abin da suka sani da kuma tunasar da su akan ma'anar da'awa da kuma hanyoyin da ya kamata a gudanar da da'awa da irin mutanen da ya kamata su gudanar da da'awa idan da'awa ta musamman ce, da kuma bayanai dangane da shawarwari wadda waɗannan laccoci za su ainihin gabatar ga malamai da masu da'awa da makamantansu. Kamar cewa gudanar da da'awa a bisa hikima da taka tsantsan, lallai ne da'awa ya dubi wace irin hikima ta kamata ya gudanar in ya tashi gabatar da da'awa. Ma'ana, akwai hikimar da za ta zama yin da'awa a sirrance, akwai hikimar da za ta zama yin da'awa a bayyane, akwai hikimar da za ta zama tausasa harshe wajen da'awa, akwai hikimar da za ta zama kausasa harshe a wurin da'awa, akwai hikimar da za ta zama mai da'awa ya kafa kungiya ko ya shiga wata kungiya, akwai hikimar da za ta zama mai da'awa kada ya shiga, kada kuma ya kafa ainihin wata kungiya, akwai hikima dangane da muhimmancin haɗin kan masu ainihin da'awa, akwai kuma hikima wajen yin haƙuri da juna da kuma haƙuri da ainihin jarabawar Allah maɗaukakin sarki wanda yake ɗorawa ainihin bayin shi, waɗanda duk mun yi bayanai akan haka. Mai sauraron wannan kasar da kallon shi ya je ya ainihin wato saurari kasusuwan da suka gabata a makon da ya wuce, waɗanda kasusuwa ne guda biyu na ainihin rediyo, kuma kasar ne guda ɗaya na video wato na awa uku insha Allahu ta'ala. Sannan muna fatar waɗannan ainihin jeren gyar wa'azuzzuka za su fita a kafar yaɗa bayani ta zamani da aka fi sani da MP4 ko kuma MP3 insha Allahu. Waɗannan su ne taƙaitattun bayanan da muka gabatar a makon da ya gabata. A yau muka ce za mu tashi akan wata gaba mai matuƙar muhimmanci, ita ce wanda muka kira ta cewa da'awa sai da dawa, in babu dawa to mai da'awa zai yi dawa. Wannan gaba kaɗai na so in tunasar da ƴan uwa masu gudanar da da'awa ne akan cewa duk mutumin da ya sadaukar da rayuwar shi da lokacin shi zai yi da'awa, ya san cewa abu na farko shi ne ya tattalan makan shi yadda zai ci ya sha, ya yi sutura, ya ciyar ya shayar, kuma ya suturtar da iyalan shi. Idan ba haka ba, da'awar za ta waye gari ta watse. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da za mu zo mu tattauna daga abubuwan da ke rugurguza da'awa. Ya kamata mutane su gane cewa ita da'awa ba ita ce za ta ainihin wato ɗauke ka ta zama maka hanyar ci da sha da ciyarwa da shayarwa da hanyar tufatarwa da buƙatun yau da gobe ba. Kamata yayi ya zama kafin ka fara da'awa ka tsaya ka tsara menene ka tattalawa kanka na daga sana'ar yi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dai hadisai ingantattu da suka zo cikin musnadul imami ahmad da sunan abi dauda sun bayyana cewa yana yin kasuwanci sannan kuma hadisai ingantattu da suka zo a cikin sahihul bukhari sun bayyana cewa yana yin harka ta kiyo waɗannan su ne shahararrun hanyoyin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tafi a kansu tun farkon da awarshi a makka wanda waɗannan hanyoyin abin sha'awa shi ne ya zaunu a kansu tun kafin ma ya fara da'awa sai da'awar ta zo ta same shi yana da hanyar da ainihin zai rayu wadda bayan da ta same shi ba a iya karya da'awar shi ta hanyar dakatar da abincin da ake bashi ko sadaka ko zakka da ake bashi ba sannan da tafiya ta yi tafiya musulunci ya karfi sai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bude mishi wata hanya wannan hanya kuwa ita ce hanyar ainihin khumsi wanda ake bashi idan an je an yaƙi daga cikin yaƙokin musulunci idan mun tsaya mun yi nazarin waɗannan abubuwa da kyau abu na farko muka ce kasuwanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga harkar kasuwancin da wani mutum ya zo ya ainihin wato saka shi a ciki wanda yake safara ta dabbobi ya zo ya karɓi kuɗi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya saka a matsayin hannun jari dangane da harka ta kasuwanci ko kuma hanya ta mubaraba wato wannan mutumi ne da ke tafiya ya kasuwanci a nesa ko kuma ya je ya saro kaya ya zo ya kasa su a makka ya siyar sai zan ya karɓi wata dukiya a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya siyar wa da annabi sallallahu alaihi wasallama hannun jali kenan abinda aka fi sani a zamanin yau da cewa shiya ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama was once a shareholder ya taɓa kasancewa mai hannun jali wannan harka ta hannun jali kasantuwar yadda muhimmancinta da asalinta yake a cikin musulunci da kuma irin yadda yahuda suka gurɓata ta ina ganin zai kyau wata rana in Allah so cibiyar yada ilimi ta darul hadisi salafiya za ta ɗauki nauyin gabatar da lacca ta musamman domin a wayar da kan mutane game da muhimmanci da kuma tsarin yadda hannun jali yake wanda a wannan lokaci muna fatar insha Allah ta'ala za mu gayyato dillalan hannun jali su zo don da kansu su yi wa mutane ainihin bayanai waɗanda zai zama sha yanzu magani yanzu da zaran an gama maka bayanin in ka gamsu za su zo da takardun hannun jalin ma nan take kasara Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan harka ta kasuwanci annabi sallallahu alaihi wasallama ta taimaka mishi kwarai da gaske domin ya rayu a kanta ya kuma ainihin ci ya sha a kanta kuma ya kara mutuncin shi wani salo na kasuwanci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga shine wanda muka bayyana a makon da ya gabata cewa mai ɗakin shi Khadija kafin ya aure ta ya ainihin kasance ne mata gudanar mata da harkoki na kasuwanci waɗanda duk wannan ke nuna mana cewa kasantuwar kai malami ne ko mai da'awa ne ko limami ko mai wa'azi wannan ba zai hana ka gudanar da ainihin wato kasuwanci don ka rayu ba don haka muna ba da shawara ga masu da'awa su shiga nau'o'in kasuwanci waɗanda suka sauƙaƙa gare su idan kuma mai da'awa ya riga ya samu kanshi tsindin cikin halin da'awar da ba zai iya raba lokacin shi ba to da ya ɗauki waccan tafarkin da zai yi mishi sauƙi insha Allah ta'ala ta hanyar siyan hannun jali ko kuma haɗa wasu kuɗi domin a shiga harkar mubaraba a rinka tafiya a nemi kasuwanci sai a ga kana gudanar da da'awarka ba ka aikin komai sai aikin da'awa amma kuma ba wanda zai ganka kofar gidan alhaji wani ko yan laɓaiwa ne ko ranka ya daɗewa ne domin neman a ɗibo dawa ainihin a baka don ka gudanar da da'awa Allah ya taimake mu wannan kenan bayan wannan kiwo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance ne wa mutanen shi kiwo wannan hikima ce daga cikin hikimomin Allah don ya zama ya tarbiyyanci kuma ya goge da mu'amala da dabbobi ba don komai ba saboda mu'amalar da zai yi da mutane wannan ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama dama ta sanin halayyar dabbobi waɗanda Allah ya kwatanta mutane musamman kafirai da cewa suna da hali irin na dabbobi ko fiye da haka wannan ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya samu kanshi wajen gogewa da yayi aiki a biya shi wannan kuma ya taimaka mishi wajen ainihin gudanar da da'awar shi to bayan haka a matsayinka na mai da'awa ba laifi bane in ka je ka zama yaron wani mai kaya a shago ko kuma ainihin kana shigewa wani gaba kana siye da siyarwa kana tafiya kasar Dubai ko kasar Jidda ko kana zuwa Hong Kong ko kana zuwa Ingila ko China kana siyo mishi kaya idan ka dawo lokacin da baka ainihin wato baka tafi harka ba sai ka ci gaba da gudanar da harkokin da'awarka, ko ta karantarwa ce, ko ta zuwa ƙauyuka ce, ko menene. Wannan za mu iya samun wannan gashi daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa as-sayyida Khadijatul Kubra, Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda. Kun ga wannan, a waɗannan abubuwan idan ka tattara su za su fassara maka kyakkyawar surar yadda wasu manyan shehunai suka rayu a ƙasar nan, waɗanda aka fi sani da cewa malaman jihadi. Shehu Abdullahi Gwandu manomi ne, noman nan da yake yana yin nashi, kuma yana karɓar na jama'a shi, yana yi musu su biya shi, tare da cewa fa shi ne gwamnan Gwandu a wancan lokaci, ma'ana kamar ka ce gwamnan Kebbi. Ya tsuguna ya yi noma, sannan kuma ya karɓi noma daga wurin talakawa ya yi kuma su biya shi, har ma aka ce ajalin shi ya zo ne sakamakon sune guda da ya karɓa zai yi wa wani kwadago, wato zai je wa wani noma ko huda a gona. A nan ne icen dawa, wato ƙardajiyar dawa, yanke shi har jini ya ci gaba da zuba, wannan shi ya sanadin mutuwar shi.
Gwamna ne
rafi duk wani gwamna da kake tunani daraja da ilimi a Najeriya nan a yanzu, amma kaga kuma yana tsugunawa yana noma, sannan kuma yana karɓar noma na talakawa yana yi, tare da haka fa wata rana yakan samu kanshi babu abinci a gidanshi, yakan samu kanshi wata rana ga fura za a dama, bafulatani basakwace, ka duba zumuncin bafulatani basakwace da fura da nono. To amma ya samu kanshi a halin ga fura babu nono, sai ce a sa ruwa a dama. Duk fulanin da ke kasar Gwandu suna karkashin shi ne, suna nan da shanu, zai iya sa a murɗe ba fulatani a kwato saniya a zo a tatse mishi nono ya sha ko? Amma tunda ba yi da shi, in baiwar shi ta ce babu, sai ce a sa ruwa a dama. Wannan yake nuna kenan ko da kana yin sana'a a matsayinka na mai da'awa, za ka samu kanka a halin kunci wani lokacin, shi ne sai ka koma baya maganar da ne a makon da ya wuce, sai an yi haƙuri da talauci da kunci kenan. Wannan talauci da kunci ko kun san cewa bai yi tasiri a cikin aikin Abdullahi ba, a wannan halin ya zauna ya rubuta tafsirin Ziya'ut Ta'wil. Wannan tafsiri na Ziya'ut Ta'wil mujalladi 4 ne, da ya rubuta shi saboda Abdullahi kwararre ne a harshen Larabci, don haka sai littafin ya zama mu'akkad, sai wa ɗalibai wahalar karantawa, sai aka zo aka kawo kukan cewa littafin da ka rubuta na tafsiri ya yi wahalar karatu ga ɗalibai. Shi ne ya zauna ya rairaye shi, sai mai da shi Kifayatu Du'afa'is Sudan, wato baƙaƙen fata masu rauni ce, wannan ya ishe su, wajen kuma sai Larabawa ko kuma baƙaƙen fata masu ƙarfin Larabci. Abdullahi Gwandu kenan yana da alfiya ta tafsiri, baiti 1000 ce akan ilimin tafsiri, yana da littafin sarf shi ma baiti 1000 ne akan ainihin ilimin tasrifi. Abdullahi Gwandu ya haddace Sahihul Bukhari gaba ɗayan shi, ya karance Fathul Bari gaba ɗaya sharhin Bukhari na Ibn Hajrin, ya karance Irshadus Sari na Kastalani, ya kuma karance Umdatul Qari, haka aka faɗi a tarihin shi. Waɗannan littattafai waɗanda kowane ɗaya bai gaza mujalladi 15 ba, gaba ɗayan su ya karance su. Da ya karance su, sai zan yayi wa Sahihul Bukhari kyakkyawar fahimta, fahimtar da kamar ma shi ya rubuta Bukhari, shine sai zauna ya rubuta littafi Sirajul Qari. Wannan littafin akan ilmomin da ke cikin Sahihul Bukhari shine babban malami, Malam Muntaka kuma si Al-Kishnawi, Allah ya gafarta mai, na nan garin ya zauna ya yi sharhin shi, ya sa mishi ainihin Miftahul Qari Sharhu Sirajul Qari. Wannan talauci da Abdullahi ya samu kanshi bai hana shi yayi aikin da'awa, yayi aikin harkar rayuwar shi, sannan kuma talauci yana nan ana gudanuwa tattare da shi. Idan kun gane wannan, sai ku tuna magana ta da na faɗi a makon da ya wuce, cewa babban malami Abu Abdullahi Shamsuddin Muhammad Ibn Qayyim al-Jawziya, Allah ya gafarta mishi, talauci ya kai mishi shi matsalar shi ita ce takaddar da zai rubuta littafin ce ma bai da kuɗinta, takaddar da zai rubuta littafin ce bai da kuɗinta, amma kuma wannan bai hana shi ya zauna ya rubuta abin da ya samu ba. A yau inda za ka shiga ka bincika littattafan da Ibn Qayyim ya rubuta sun kai guda nawa, sun kai guda 80 zuwa guda 90, a halin bai da kudin takarda kenan. Wannan da ya samu kudin takarda ko kuma wannan da an aje mishi wata computer mai katuwar kwakwalwa a ce ya rubuta abin da yake so, anya ba zai rubuta fiye da littafi 100 ba kuwa, tabbas zai rubuta insha Allah. Sannan kar ka manta a wadancan zamunna ba biro ne suke da shi irin wannan mai tsafta ba, tawada ce wanda za a dangwalo a karkade a zo ainihin a rubuta, idan takardar na sha sai ta lalace. Amma da haka suka bi suka yi waɗannan ayyuka. To wannan dai magana ce wanda nake yi kadai don in ja hankalin mai da'awa akan ya tattali abin yi. Misali na biyu shine Shehu Usman dan Fodiyo, Allah madaukakin sarki ya gafarta mai, tare da cewa Shehu ya samu kanshi a halin da'awa ta dabaibaye shi ta karantarwa da harkokin da suka shafi yada addinin musulunci. Amma duk da haka sai da ya killace shanu yana kiwo don ba shi da lokacin da zai tafi kiwonsu. Duk da haka sai da Shehu ya killace kaji yana kiwonsu, kamar yadda kake ganin gonakin kaji na zamani. To Shehu ya kasance ya taɓa samun kansa irin wannan tsari, a yadda ya tsara wa kanshi gonakin kaji yana kiwon kaji irin waɗannan namu na gargajiya a matsayin ainihin wato hanyar da zai samu yadda zai rayu. Duk da haka Shehu yana ainihin wato tufkar igiya, shine sai aje a siyo kaba sai zo ya tufka igiya, da hantsi zai zauna ya karantar da ɗaliban shi tun daga sallar asuba har zuwa ainihin hantsi. Idan ya karantar sai je ya karya, in ya karya kuma sai ya zauna sai ya karantar da iyalan shi, bayan nan kuma sai ya ainihin yi sallar azhar. Bayan sallar azhar an yi harkar tufka, sai a kwasa ainihin aje a kai kasuwa aje a sayar da waɗannan igiyoyi da aka tufka na ɗaura tumaki da shanu da dabbobi. In aka je kasuwa aka sayar da su, sai aka kasafta kuɗin kashe uku. Kashin farko a yau cefa ne, kashi na biyu a siyo kayan aiki, kabar da za a yi aiki da ita a gobe, ita ce raw material kenan. Kashi na uku kuma sai a siyo wani kaya daga cikin kayan yaƙi, ko takobi ko wata bindiga ko wani abun da za a taimaka wa addinin Allah, saboda addinin Allah sai da tattalin yadda za a yi a kare shi. Allah ya ce wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min rubatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Waɗannan nasoshin jama'a da na kawo mana na tarihohin waɗannan mutane tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa kan waɗannan bayin Allah, suna nuna mana cewa lalle ne da awa ya tattali wata hanya wadda zai rayu a kanta. Idan ba haka ba kuwa zai samu kanshi a yakale a ƙarƙashin wani ko wasu waɗanda dole da'awar za ta koma tana tafiya ne a bisa yadda suke so kawai. Kuma kamar yadda na faɗi, ina so a ja layi akan wannan matsalar, tana daga cikin abubuwan da ake amfani da su ake karya da'awa ko a canza ta a gudanar da ita ba a bisa yadda ta taso ba, sai ta waye gari ta ruɗe. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To waɗannan su ne tambihin da zan yi ga ainihin masu da'awa. Don haka ina fatar dukkan wani wanda ya tsara wa kanshi zai rinka tafiya da'awa, ko malami ne ko ba malami ba, don a ƙarƙashin bayanan da muka yi daga makon da ya wuce suna nuna mana ba lallai sai malami zai da'awa ba ko. Misali za ka iya aje kanka cewa za ka rinka shiga ƙauyukan maguzawa kana taimaka musu a matsayinka na malamin gona, daga nan kuma ka tafi da malami wanda zai rinka yi musu wa'azi bayan ka taimaka musu, saboda zuciyarsu ta karkatu zuwa ga alherin da kai musu, za su saurare ka kenan. To ya kamata kafin ka shirya wannan harkar ka tattali menene za ka rayu a kan shi. Abu na biyu shine hanyoyin da ya kamata ita kanta kuma da'awar ta dogara da su domin gudanuwa. Ku iya bambance tsakanin abu na farko da abu na biyu. Abu na farko yana magana akan shi ne da'awar tukuna, wato uban da'awar wanda zai kafa da'awar ko ya gudanar da da'awar ya samu abin da zai ainihin tsayu a kai. Abu na biyu yaya ita kuma da'awar ya kamata ta dogara domin ta gudanu. Da'awa bai kamata ta dogara ainihin a bisa neman taimako na nera da taro da sisi ba, a ce da haka ne da'awa za ta gudana. Bai kamata a ce da'awa za ta gudana ne a bisa buga takardu da rabawa alhazai da 'yan siyasa ba. Bai kamata a ce da'awa za ta ainihin gudana ne akan ana sauraron menene kasar waje za ta aiko da shi na taimako sannan ta gudana ba. Kamata yayin idan kuka zauna za ku tsara kanku a harkar za ku rinka yin da'awa, to ku da kuka tsara wa kanku din ku yi kokarin fitar da wasu kuɗi waɗanda za ku kafa wata harka ta kasuwanci ko noma ko makamantan haka, wadda waccan harkar za ta zama wata ma'aikata ko hukuma mai zaman kanta amma tana gudanuwa a ƙarƙashin da'awa. dukkan ribar da ta zo daga cikin wannan ribar ne za a rinka gudanar da da'awar. Sai zama kai ne da'awa harkarka daban, ita da'awar harkarta daban. Hikimar haka ita ce, landa aka ce baka tunda ba jikinka da'awar ta tsaya ba, da'awar za ta ci gaba domin waccan harkar hukuma ce mai zaman kanta. Misali, mu haɗo kanmu cewa akwai injiniyoyi, akwai doktoci, akwai pharmacist, akwai veterinary doctors a cikinmu da 'yan kasuwa da makamantan, sai mu haɗu kamar mu goma mu ce za mu kafa da'awa a cikin gari, za mu rinka karantarwa a wajen gari, za mu zuwa wa'azozi, muna zuwa taimakawa asibitin kutare wuri kaza wuri kaza. Ai muna buƙatar mu ɗauki hayar mota wadda za ta ɗauke mu ta kai mu wuri kaza. Ai muna buƙatar kuɗin mai wanda za mu sa idan muna da motoci ko kuma idan muna da babura ko. Akwai buƙatar imo-imo ɗin nan, sai kowa ya dubi a harkar shi da yake ta kasuwanci ko aikin gwamnati. Idan albashinka ya zo na wani wata, ka yi yunƙurin da za ka fitar da wasu kuɗi a ware su, wani ma ya yi, sai ku haɗa wasu kuɗi, sai ku je ku sai hannun jari ko ku kafa wani kasuwanci wanda wannan kaɗai an kafa shi ne don ita da'awar, ba don kai ba, ba don su ba, a'a don ita da'awar. Don haka duk wanda ya taho ya zo zai haɗu tare da ku yayin wannan aiki na da'awa, sai ku bayyana mishi ga yadda kuke gudana. Don haka ana buƙatar wasu dunƙulallun kuɗi daga gare shi don a ƙara wancan jali ƙarfi. Sai zama duk abin da ya zo na riba sai a aje shi gefe guda da shi za a rinƙa yin hidimar da'awa. Don haka za ku iya wayar gari ba ku da ko kwabo ranar Asabar ko Lahadi, za ku tafi wa'azi wani ƙauye ku iku ba ku da ko kwabo. Amma kuma ita da'awar tana da wata naira 100,000 wadda take riba ce, kuma naira 20,000 zai ishe ku kuɗin mai da kuɗin da za ku bar wa iyalanku. Kaga cancak sai ku ɗauko 20,000 cikin 100,000 can, sai ku yi amfani da su, sai ku tafi. Sai zama kenan yanzu waccan harka ta kasuwanci ita take ɗauke da gudanar da waccan da'awa game da harkar kuɗi. Amma ku wayi gari yau Asabar za ku tafi ko yau Lahadi za ku tafi, me zai biyo baya? Ba ku da wata hanya da za ta turo muku kuɗi zuwa ga harkar da'awa. Don haka za ku wayi gari dole ku buƙaci to iku-iku ku tattara, sai zama iku-iku ba ku da hali. To sai a ce to yanzu a marmaza a rubuta takarda a tafi wurin ainihin Alhaji wani a kai mishi. In aka kai mishi sai ya ce to shikenan, a ce sai rana ita yau, ku kuma kun shirya gobe za ku tafi. Shi kuma ya ce sai rana ita yau. An samu matsala ko ba a samu ba? Don haka a yi ƙoƙarin yi wa da'awa wani tattali banda tattalin da shi ne da'awa zai wa kanshi, wanda mu fahimta mai da'awa daban ita kuma da'awar daban. Abu Hanifa da kuka ji ya karantar ya zama babban limami, ba shi ya kafa makarantar ba, ba shi ya kafa da'awar ba, ya ci gadon makarantar malamin shi ne mai suna Al-Imam Muhammad ibn Zaidi. Amma da yake ita da'awar ta kafa da kanta, da Abu Hanifa ya hau me yayi ci gaba ya da gudanar da da'awar, amma da Al-Imam Muhammad ibn Zaid ne yake gudanar da makarantar. In ya mutu fa makaranta ta mutu, amma kun san cewa wannan makarantar ta Al-Imam Abu Hanifa har yanzu tana nan a garin Baghdad, da masallacin da makarantar da duk abin da aka saba gudanarwa. Da ka je yanzu ka ce ina ne Masjidu Abi Hanifa, masallacin Abu Hanifa, domin Al-Imam Muhammad ibn Zaid ya kafa makarantar da masallacin. Abu Hanifa sai ya zo ya haɓaka ta, sai ta shahara da sunan shi. Shi yasa markazi ne, cibiya ce ta yaɗa ilimi, duk duniya ana zuwa ana ɗiban ilimi a wurin har yau ɗin nan insha Allah. Na haka sai shahara da Masjidu Abi Hanifa. Akwai makaranta a wurin, akwai masallaci, akwai asibiti, akwai kasuwa, akwai wurin tarbiyyar ƴaƴa marayu, akwai wuri kaza, akwai wuri kaza, babbar cibiya ce wurin. Me yasa har yanzu shekara 1,200 tana gudana? Saboda ita da'awar an yi mata shiri ko? Ba shi ne da'awar ba, shi ne da'awa ya shirya kanshi, ita da'awa kuma masu da'awa su haɗu su shirya ta. Amma duk sanda kuka waye gari cewa sai dai ku rubuta taimako, Alhaji wane ya taimaka muku, ma'aikacin gwamnati wane, ɗan siyasa wane, ɗan kasuwa wane, to waɗannan mutanen su fa suna da nasu manufofin waɗanda ba lallai su yi daidai da naku manufofin ba. Don haka abu na farko suna kawo muku gudunmawa, za su ce to su suna ganin yadda kuke gudanar da kaza ba haka ya kamata ba, ba wai a bisa tsarin shawara ne suke gaya muku haka ba, a'a a bisa tsarin su fa suna son su taimaka muku, amma sai dai ku kuna da wani bauɗaɗɗen ra'ayi ne da ya sha bamban da nasu. dan haka yanzu ya rage ko ku karbi taimakon su ku ci gaba da yada manufa irin tasu ko ku karban taimakon su kuma ku zauna da'awar taku ta mutu dan haka sai zama in har za ku ci gaba da da'awar kenan yanzu ba da'awar ku bace da'awar waye kenan da'awar su ce to wannan sharri ne mai girma wanda ake bukatar masu da'awa su fadaka akan shi kuma su dauki mataki akai in ba haka ba to rikici zai faru rikicin farko da zai faru shine rushewar da'awa rikici na biyu shine rudani a cikin da'awar yayin da ƴan siyasa wani suka taimaka muku akan gina masallaci kaza ko makaranta kaza ko su suka yi muku kaza ko su suka yi muku kaza suna dan sai su ce sai dai limamin ku in ya zo sallar asuba yana tsawaitawa shi kuma liman ya ce ba zai daina ba sai ce to ai kaga siyan labai su suka taimaka mana dan haka gaskiya mu da ka ja mana matsala gwamnati mu cire ka kuna cire shi sai wasu su ce su kuma ba su yarda ba sai su samu fili a kusa da wurin sai su gina mai masallaci dan haka sai zama kadai neman taimako daga alhazan birni ko ƴan siyasa ko ma'aikatan gwamnati ya sa ai raba muku masallaci shikenan sai rikici sai ku zo kuna jifan junanku yanzu sai ku daina asalin da'awar sai ku koma kuna harbin junanku da kalmomi kuna wa kanku raddi raddin raddi raddin raddi ala raddi raddin rududi shikenan sai ku kare haka ina fatar mun gane to wannan ya kamata masu da'awa su tsaya su fadaka akan haka dan haka ku tsara da'awarku wanda biye zo zai bada taimako ya bayar wanda ba zai bayar ba kada ya bayar in zai bayar ba zai bayar bane a bisa izza in ba da shi ba ba za a yi ba sai dai zo ya bayar kawai don ko ya bayar ko bai bayar ba da'awa za ta tafi saboda haka ya kamata a fadaka akan wannan Allah ya taimaka to waɗannan su ne bayanan da suka shafi waɗannan al'amura insha Allah ta'ala zan saurara a nan sai in koma zuwa ga wuraren da ya fi kamata mai da'awa ya baiwa muhimmanci wato kowane bangare ne daga cikin bangarorin da'awa yana da matukar muhimmanci wanda yake kwarai da gaske idan an bashi muhimmanci ba a yi kuskure ba sai dai kuma a cikin muhimmu to akwai al'ahammu wuri kaza yana da muhimmanci to amma kaza kuma ya fi muhimmanci ina fata an gane a ƙarƙashin wannan idan ka samu kanka a halin gudanar da da'awa dole ka tsaya ka duba menene ya fi kamata ya fi muhimmanci ka ba da muhimmanci a kan shi to wannan ba da muhimmanci kuma ba zai zama ɗaya abinda ya kamata a ba da muhimmancin da'awar shi a nan Zaria ba zai zama shi ya kamata a ba da muhimmanci a Bauchi ba ba kuma zai zama shi ya fi cancanta a ba da muhimmanci a Sokoto ko Katsina ko ainihin Lagos ko Ibadan ba dan haka wannan muhimmanci da muke magana ya danganta ga irin tsarin yadda da'awar da kuma irin wurin da ita da'awar take son ta yi aiki ina fatar mun gane wannan da kyau misali wani garin zai zama suna fama ne da area boys yara ƴan daba ƴan kalare ƴan ecomoc ƴan sara suka waɗannan sunaye ne mabambanta na ƴan iskan gari waɗanda suka gagara ƴan siyasa ke amfani da su wajen cimma manufofinsu wani garin zai zama ana buƙatar a bada muhimmanci ne game da irin waɗannan a yayin da wani garin kuma ƴan talla ne fitinar garin ƴan talla direbobin tire waɗannan muhimmancin su ya fi fiye da ƴan dabar da ke garin a can kuma muhimmancin da ya kamata a bayar game da ƴan daba ya fi game da muhimmancin ƴan talla wannan shi yasa a makon da ya wuce nace dole ne masu da'awa su zama suna da kan gado ba dan komai ba dan yayin da ka ji wani a gari kaza tafsiri ya zage yana ta yi wa mutane karka ce yaya zai ta yin tafsiri baya karantar da aqida tun da dai ne da'awa ne bashi bashi uzuri yadda da iyawar shi da kwarewar shi akan cewa iyawar shi da kwarewar shi da hikimar shi da basirar shi ita ta sa ya fahimci cewa ya gudanar da tafsiri a wannan garin ya fi muhimmanci da ya saka littafin kitabut tauhid ya karantar wani kuma a gari kaza ba abin da yake karantar da su sai al-lughal arabiyya harshen larabci yake karantarwa baya karantar da tauhidi baya karantar da aqida bashi shi kuma mai ruwa ya ga yin haka shi yafi muhimmanci wani kuma mai ruwa gaba ɗayan garin baya karantarwa bai sa littafi ya karantar ba sai dai duk wata ya tara sai musu wa'azi bashi niyuwa haka ce tafi muhimmanci. Don haka wannan abubuwan da nake magana a yau ba za a fahimce su hakikanin fahimta ba sai an hada da na makon da ya gabata, shine ba da uzuri da muka yi magana masu da'awa su daina saurin zargin wani mai da'awa don sun ji a gari kaza ga abin da yake karantarwa ko ga yadda yake gudanar ko ga da waɗanda yake hudda. Domin duban tsarin al'ahammu al-muhimmu fal-ahammu, duban tsarin abin da yake da muhimmanci da kuma wanda ya fi shi muhimmanci. Idan kun fahimci wannan jama'a, ni a nazariyata a iya abubuwan da nake gani ga wasu abubuwa waɗanda waɗannan abubuwan zai zama ko ina ana da tarayya a kansu a duniya ko kuma mafi yawancin wurare ana da tarayya a kansu a ainihin duniya, waɗanda waɗannan wuraren su ne suka kamata a fi ba da ƙarfi a kan ainihin harkar da'awa. Malam tsarin kai kana rage, ina fatan mun gane. Amma kafin in shiga waɗannan abubuwan, ya kamata da'awa ta zama ta gudanu a bisa wani tsari da za ta lazimta. Na fara wannan isharar a makon da ya gabata saboda alaƙar maganar a yau, barin ɗan sake maimaita ta. Shine a cikin tsarin da'awa, tunda an ce kana kwaikwayon aikin annabawa ne, annabin da kuma kafi cancantar ka kwaikwaye shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to wajibi ne ka lazimci tafarkin gudanar da da'awar shi, wanda wannan shine malaman da'awa suke kira al-iltizamu bi manhaji salafi salih wa da'wati ilayhi. Lazimtar tafarkin malaman farko, waɗanda su malaman farko su ne suka gaji aikin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake. Don haka mai da'awa ya ginu akan wannan tafarkin. Wannan tafarkin kuwa tafarki ne wanda yake farfasuwa kamar haka: a aqidance, kai ne da'awa ka aqidantu da aqidar da annabi da sahabbai suke akanta sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa radiyallahu ta'ala anhu. Abu na biyu, wajen ibadoji ka lazimci tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suka gudana akai. Abu na uku, wajen suluki, kaiwa da komowarka da halayenka, ka lazimci tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka lazimta. Wajen gaskiya da kula da amana da bin tsari a wajen gudanar da rayuwarka. Sannan sai bangare na ƙarshe a nan shine ka lazimci tafarkin da'awa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gudana akai. Wannan shine ake kira lazimta tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen aikin da'awa. Ba daidai bane ka lazimci tafarkin waɗanda suka zo daga baya, waɗanda suke ganin annabi da sahabbai ma basu iya ba, basu dace ba, basu cancanta ba, basu yi daidai ba. Wannan ɓataci. Lallai ka tsaya akan tafarkin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka tafi akai. Sannan lazimta tsarin alwala wal bara, dole ne ka kaunaci imani, ka kaunaci muminai, ka lazimci waɗanda suke da imani kuma ka jibince su, ka nuna musu soyayya. Wannan jibanta da soyayya da kauna da zaka nuna musu, ahir ka ce ba za ka kaunaci wani ba, dan me, dan ba yaranka bane, wannan kabilanci ne, haramun ne a musulunci. A hirka ce ba za ka lazimci wani ba a halin mumini ne, ya lazimci ta wancan tafarki sai dai dan ba a gari ɗaya kuke ba, ko kuma dan irin makarantar da yayi kai ba irin ta kake so ba, ko kuma irin makarantar da kai kai ba irin ta shi yayi ba. Waɗannan abubuwa ne waɗanda ba ka bambance su da asabiya ta kabilanci ko asabiya ta ilimi ko asabiya ta jahiliya. A yau akwai da dama daga cikin masu da'awa ba sa lazimtar wani mai da'awa sai wanda ke cikin kungiyarsu, sai wanda ke kabilarsu, sai wanda ke mazhabarsu, sai wanda ya fita daga irin makarantar da suka fita. Wannan kuskure ne mai girma. Duk wanda yake mumini ne yana bin sunna, to wannan akwai alaka ta wala'i tsakanin kai da shi. Sannan kafirci da kafirai, da fasikci da fasikai, da bid'a da yan bid'a, su kuma ka lazimci aqida da mu'amala ta bara, kai baran-baran da su. Amma ya kamata ka gane, tunda kai ne da'awa ne, akwai hanyar da ya kamata ka bi kai baran-baran da kafirci, akwai hanyar da ta kamata ka bi kai baran-baran da kafirai, akwai hanyar da ta kamata kai baran-baran da fasikai da fasikanci akwai hanyar da ta kamata kai baran-baran da bid'a da 'yan bid'a. Wannan magana tana nuna mai da'awa ashe mutum ne na musamman, ma'ana kafirai za ka yi baran-baran da su, sai zan a anguwarku akwai kafirai, sai zama duk wani kafiri da ke anguwar ba ruwanka da shi, ba ka magana da shi, ba ka siye, ba ka siyar mai, ba ka ɗaga kai ka kalle shi, to wannan baka lazimci aƙida ta bara'a ga kafirai a yadda ya kamata ba. Ba shakka kafirai ne za ka ƙi aƙidarsu ta kafirci, kuma za ka ƙi su a matsayinsu na kafirai, amma ƙiyayyar da za ka yi wa kafircinsu da ƙiyayyar da za ka yi musu dole akwai taka tsantsan wanda zai ja zuwa ga wata mu'amala da baka ba su damar jawo su zuwa ga addini. Ina fatar mun gane. Idan kun fahimci haka game da kafirai da mushrikai, ashe abu ne mai sauki ku fahimci haka game da wanda ya ce shi musulmi ne amma yana bid'a, wanda ya ce shi musulmi ne amma yana shirka, wanda ya ce shi musulmi ne amma yana fasikanci, wanda ya ce shi musulmi ne amma yana zalunci. Lallai ashe akwai tafarkin da ya kamata ka zauna kuma ka gudanar da rayuwa da su. Da dama ƴan uwanmu ahli sunna, in aka ce ko zaman gida ɗaya ya haɗa su da wanda yake ba ahli sunna ba ne, to babu abin da za su nuna mishi sai kaushin hali, sai ƙiyayya ta zahiri, sai fito na fito, sai harara, sai kushewa, babu kyautata mu'amala. Wannan ya nuna baka da siffa ta mai da'awa, kuma baka da aƙida ta bara'a a bisa yadda ta kamata. Ina fatar mun gane. Jama'a a cikin sahabbai ai Umar ya shahara akan irin baran-baran da yawa kafirci ko? Wannan ta bayyana a lokacin da aka yi yakin ainihin Badar, aka kama mutum 70 aka kashe, aka kamo 70 aka ɗaure. Da aka shawarci Abubakar ne Siddiqu me yace, cewa ai waɗannan mutane danginmu ne. Mun yi musu wa'azi ba su fahimce mu ba. Sun tashi sun yaƙe mu. Yau Allah ya ba mu nasara, mun kama 70 mun ɗaure 70. Abinda nake gani tunda mun kar 70 mun ɗaure 70, waɗannan 70 mu ɗora musu fansa. Kawai mu sake su tunda mun gama da su. Abubakar shawarar shi kenan. To Umar kai ne yake shawararka. Umar ya ce waɗannan mutane su ne fa suka yi fito na fito da mu, da muka zo muka ce a bauta wa Allah, suka yaƙe mu, suka kashe wasu daga cikinmu. Yau Allah ya ba mu sa'a muka kashe 70, muka kama 70, kuma 70 din mu sake su, ai su ma kawai sai mu je mu datse kansu, kuma datse kan kowa a bashi dangin shi. Ni a bani wane da wane in kashe su, wane ya kashe wane da wane, wane ya kashe wane. Hidina Umar fatawar shi kenan, ra'ayin shi kenan. To amma Sayyidina Ali kuma fa, Sayyidina Ali da aka zo kan shi sai ya ce yo ai in aka yi musu yadda Umar ya faɗi duk an sauƙaƙa musu ma. Ce abinda nake gani a je a samu daji busasshen daji mai itatuwa busassu a ɗaure mutanen nan, a cinnowa dajin wuta gaba ɗaya su babbaki. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ga irin zafin da fatawar Umar da Aliyu ta yi, sai ya dauki ta Abubakar, saboda a cikin hadisin Muslim ana sanya cewa duk sanda aka gabatarwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama abubuwa biyu, ɗaya mai tsanani ɗaya mai sauki, sai ya dauki mai saukin, sai ya dauki mai saukin sallallahu alaihi wa sallam. Aka dora musu fansa, waɗanda ba su da halin biyan fansa daga cikin su kuma sai aka dora musu cewa to za su karantar in suna da ilimi. Suka karantar da ayyan musulmi, a bisan ƴaƴan musulmi sun iya, shi kenan an sallabe su. Kowa ya ji irin wannan ƙiyayya ta Umar ga kafirai ko? Amma duk da haka wata rana Sayyidina Umar sai ya ga ana siyar da riga alhari ne a ƙofar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Sayyidina Umar ya ce manzon Allah, ya manzon Allah, waɗannan kayan alhari ne, ya dace ka siye su ranar Juma'a da ranar Idi ka rinka sawa, haka in ka yi baƙi ka rinka yin ado kana fitowa kana tarbarsu. Sai manzon Allah ya ce wa Umar, ya Umar, waɗannan tufafi ai wanda duk ya sa su a duniya ba shi da rabo a lahira. To Umar sai zama ungwaninta ce in burgewa ce dai, to bai sami yadda yake so ba. Ana nan sai aka aiko da Annabi tufafi na alharini shigen irin waɗancan ɗincan. Sai Annabi ya ware saiti guda sai ya aiko da Sayyidina Umar. Sai Sayyidina Umar ya ga ai wannan tufafin irinsu ne na ba Annabi shawarar, ya saya a ran nan, kuma ya ce masu sa su ba su da rabo a lahira. Sai ya riƙo su ya taho da gudu ya ce, ya manzon Allah, kai fa kace tufafin nan wanda ya sa su ba shi da rabo a lahira, kuma ka aiko min da su? Sai manzo Allah ya ce, na aiko maka ne dan ka siyar kai amfani da kuɗin, ko kuma ka ba wanda ya halatta ya sa ya sa. Wanda ya halatta ya halatta mace ta sa. Kafiri in ya sa menene? Dama shi da ya rijista kafirci ma balle haram. saboda haka sayyidina Umar sai ya tuna yana da wani dan uwa wanda uwarsa daya uba kowa da nashi a Makka kafiri ne, sai kudin da na kayan nan sai ya aika mishi. Wannan kyautar duk da kafircin da ke zuciyar wancan dan uwar Umar da kuma irin musulunci da imani da aqidar wala'i da bara'i da ke ga Umar, amma ya kudin da ne ya aika mai, sai wancan kafiri ya ji dadi sai ya zo ya musulunta. Ashe ka ga wannan kiyayya ta Umar da yake yi ba kiyayya ce wadda makauniyar kiyayya ba, don haka in dai ne da'awa ne to zai ki kafirci, zai ki kafirai, zai ki bid'a, zai ki yan bid'a, amma kuma zai zan yana tausaya musu akan Allah ya shiryar da su su ma su zo a tafi akan hanya ta gari. Wannan zai sa a wajen gudanar da da'awa to akwai irin ayyuka da ya kamata ya yi, akwai irin kalmomi da ya kamata ya yi, akwai irin mu'amala da ya kamata ya yi, akwai irin kai da komowa da ya kamata. Ma'ana kalmomin, akwai kalmomin da zai yi amfani da su a wajen kiran su zuwa ga addini wanda zai karkato da su. Baka zuwa ka tara su maguzawa ne ka ce ya ku maguzawa arnan kan dutse, yau mun kawo muku musulunci, ku musulunta ku shiga aljanna, in ba haka ban kuka shiga wuta ba fita. Kaga anan babu tsari, babu tsari. Ina fata an gane. Amma sardauda aka ce ba malami ba ne, wani lokacin kalmomi ne, jumloli ne, yan kaɗan yake faɗi, sai Allah ya saka albarka saboda yadda ya tsara kalmomi. Sai ce ku ƴan uwanmu ne Hausawa, ya za a yi mu muna sallah muna samun lada kuma mu bar ku? Shi yasa muka ce mun zo ne, ku ma ku zo ku sa riga irin tamu mu rinƙa yin sallah. Kaga wannan kalma ta nuna zumunci, arne ba ma guje da kananan Hausawa na kusa da shi ke danne shi, sai ga wani babban Bahaushe ya zo ya ce ɗan uwan shi ne, ya kyautata mishi. Na biyu, sardauna a daraja irin tashi sai ya zauna ya ci abinci a akushi guda da sarkin maguzawa. Me yasa sarkin maguzawa nan ba zai musulunta ba? Sarkin maguzawan da yake ganin limamin ƙauyen su bai taɓa mishi magana ba saboda imani. Sai ga sardauna da aka ce jikan ɗan hodiyo ne wanda ya jaddada musulunci, ya zo ya zauna a kan tabarmashi ya ci tuwo da shi akushi guda. In sardauna ya ce mishi to shikenan ka musulunta, sai ce ai dama yadda kake so haka za a yi ranka. Ina fatar mun gane. Kun ga wannan ya nuna ne kyautata mu'amala, kyautata magana, sannan kyautata ayyuka. Kamar yadda na faɗi, ku samu likita ya tafi ku je da shi ƙauyen maguzawa, likitan ido ne za a je da shi, a'a nas ne wanda ya iya wanki gyambo, a'a wane ne wanda ya iya allura a kan kaza, a'a magunguna ne za a je a kai musu, a'a za a je a samu makafin garin ne a taimaka musu, ko ko za a je musu da takin za. Nan ya danka a hannunka, rabbi ya dawo zai karbi kuɗin daga kai, sai shi kuka yi haka sai ɗauka ya baka, ranar da ya dawo sai ka ɗauki dukiyar shi sai ka mayar mishi. Ya samu baka nan, amma sai ya samu sakon dukiyar shi ba tas ba a keke da keke ka mayar mishi. An kyautata mu'amala ko ba a kyautata ba? Amma a'a, ran da zai dawo sai ya dawo sai ya samu baka nan, ina kake sai ka ce a wani ya koma Lagos yanzu da zama, to ya ban muku sako a kun san inda yake, a'a to ina gidanki ta ci dama ba da iyali anan. Sabbe zo ya ganka da zabje gange mu da tarbi kana yin lazimi, anya yanzu da zai karbi wannan addinin naka zai karba ba jibi, idan ya sake ganin ne sura irin taka ne zai dauka dan bantara kudin nasara, mutum karancin abin da zai dauka kenan. Dan haka a kyautata mu'amala tare da su, kyautata mu'amala nan tare da su, ku dubi yadda suka sanya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-amin, su suka mai da shi al-amin. Amma sabda annabi zai yi tafiya hijira a ɓoye zai fita garin, dukiyarsu da kuɗaɗensu na ajiya na amana suna hannun shi, ba sai ya haɗa ya tafi da su zai ce shikenan kuɗin arna ne dama, tunda arnan muna faɗa da su na samu kuɗin mai. Amma sai manzo Allah ya ga zaunar da sayyidina Ali ya ce kaga wannan nawa ne, kaga wannan kuɗi nawa ne, kaga wannan nawa ne, biye mini nawa Aliyu. Da suka zo haya Aliyu ya ce a kai gana ka, kowa aka ba shi. Sun ga amana ko ba su gani ba? Sun ga amana. Sannan wajen mu'amala da sulukin ka kai da komowarka,
karka sake wani kafiri ya kama ka indin a cikin wani sako daga cikin sabannin Allah domin kayi wa musulunci tufka da warwara. Misali, da maguje ne ko Kirista ko da Yahudi ko Arni, sai ya zo ya same ka ga zabje gange mu, ka zo kuma za ka yi taɗi da yashi. Amma kuma yana da yaƙinin ba fa ka zo ne ka yi taɗi da ita ba, dan gobe ka turo ka aure ta, ka zo ne ka yi taɗi da ita ka yaudare ta ka je ka yi zina da ita. Idan ka sake ya kama ka a wannan fagen, to ka yi wa kanka tufka da warwara, kuma ka yi wa musulunci tufka da warwara. Ya buɗe gidan giya, shi yana ganin yau ai to da giya menene ba komai bane, sai zo ya ganka ko ya ganku ko ya ga iranku kun zo kun sha giya, gobe kuma ku ce kun zo hotel za ku rusa gidan giya, sai su zo fahimci abin da kuke nufi. Zai ga kawai yanzu kabilanci ne, don shi inyamuri ne ba Bahaushe bane, don haka kuka zo rusa mai. Don in ba haka ba, zai ce yau ai da la'asar yana ganin mutanenku suna zuwa suna sha, ba kyau ne? A nan kafin sabon gari aka zo ana raba shaguna jama'a, musulmi ne mai zabje dange mu da rawani ya karbi kudin inyamuri, ya ce zai bashi, ya bashi takarda kaza kaza kaza, ya ce shi ne kaza kaza kaza. Abin da kai ce inyamurin in ya tashi sufanta, sai ce mu je mu fa dogon gemu haka, yana da wannan yadi da ake daurawa a kai, yana da yadi da ake daurawa a kai, yana ganin to wannan fa irin sarkin musulmi ne ma ko, kaga wannan sharri ne. Dan haka karin sake mu zama mu ne kafar da za a zo a gane tufka da wararen musulunci ta hanyar mu. Allah ya kiyaye. To sannan dole ne ainihin wato a tsara shi wannan aiki na da'awa, kar ya zama kawai muna tafiya babu tsari jama'a, shi ne kawai an ce za a tafi da'awar Maguzawa, sai kowa ya ce shi ma zai je, sai mu cika mota wajen mu 40 mu tafi, amma ba mu da amfani. Dole ne a tsaya a yi tsari. Ana son malamai dattawa masu furfura, ana son samari matasa, ana so daga ciki a samu likitan dabbobi, ana so daga ciki a samu likitan haƙori, ana so a samu likitan ido, ana so a samu kaza, ana so a samu kaza. Sannan ga irin abubuwan da za a tafi da su, sai zama tafiyar nan duk cikin tafiyar ba ɗan kallo. Amma muka cika motoci guda 30 muka tafi da'awa, aka je sauran duk ɗan kallo ne guda ɗaya ne mai amfani, ba a yi tsari ba. Kamata ya duk wanda za a tafi da shi akwai wani amfani da zai yi a wannan gurin. Ina fatar mun gane wannan tsari na farko kenan. Tsari na biyu, sai a gani me ya kamata a fara gabatarwa. Akwai wasu mutanen da za ku tafi musu wa'azi gaba ɗaya, ba wa'azi za a je ba, zuwa za a kawai a je a kyautata musu, saboda mai sun yi ambaliyar ruwa. Mutumin da ya ambaliyar ruwa gidan shi ya rushe ko gidan shi ya ƙone ko makamantan haka, anya ya je ya koma primary ya zauna, za ka je ka ainihin ce za ka yi mishi wa'azi don kawo mishi biredi? Yana zaune a cikin primary school ta ƙauyensu, za ka ce za ku tara su ku yi musu wa'azi a nan? Abin da za ku fi ba da muhimmanci shi ne, ya za ku kyautata musu a halin da suke, ya za ku yi hanyar da za a komar da su gidajensu su sake zaunawa. In suka zauna suka natsu, wannan kai da komowa da kuke na taimaka musu da kawo waɗanda za su taimaka musu, ya haifar da zumunci tsakanin ku da su ko? To ran da suka natsu, in kuka ce to yau za ku zo ku yi wa'azi, yi za ka yi ana jayayya, wannan ya ce a ƙofar gidana za a yi, wannan ya ce a ƙofar gidana za a yi. Me yasa? Saboda dukkaninsu kun kyautata musu, kun karɓe ƙwaƙwalwarsu gaba ɗaya. To dole ne ya zama akwai tsari a abin da za a ainihin gabatar, da kuma tsari a yadda za a gabatar, da kuma tsara inda za a gabatar da wa'azin. Wannan magana kuma ta hukunta akwai sadda za ku je wa'azi jama'a, dole kuna buƙatar ku haɗa kai da sarkin ƙauyen ko da ba musulmi ba ne. Ya kamata ku yi wannan hikimar. Misali, a nan ƙasar Ikara ko ƙasar Giwa ko ƙasar Birnin Gwari, in ka je za ka yi wa'azi za ka ga akwai Maguzawa, akwai Kiristoci, za ka je ka ga dagacin ƙauye ne Kirista ko dagacin ƙauye ne ba Maguje. To ya za ka yi? Sai a nan sai ka bi abin da Abubakar Gumi ya faɗi, Allah ya gafarta mishi. Babban malami Abubakar Mahamudu Gumi ya ce, duk garin da kuka je za ku yi wa'azi, ku yi ƙoƙarin haɗa kai da sarkin garin a wajen gabatar da wa'azinku. Idan ya ba ku goyon baya to madalla, idan bai ba ku goyon baya ba shikenan sai ku koma gefe guda ku yi wa'azi. Amma duk da haka kar ku bujiro da shi a wurin wa'azin. Misali, kun je za ku yi wa'azi ƙauye kaza, sai zama dagacin ƙauyen Kirista ne ko da Yahudi, ko daga cikin kauyen da ma guje ne, ko daga cikin kauyen dan bid'a ne, ko kuma ya fahimci ayan sunna ne, dan haka sai iba ku goyen baya. To in kuka je za ku yi wa'azi ka ku ce to alaramma duka tattare duk ayoyin da suka yi magana wanda ya hana wa'azi, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi, alaramma i sauri a cike ta ba ku yi kaman ma ba ku san da shi ba. In ma har za ku yi wani abu, ku yi jirwaye ku ce wannan wa'azi a ƙashin gaskiya a ƙofar gidan mai martaba muka so gabatar da shi, sai dai wasu ujurori sun sa ba a samu damar gabatar da wa'azin a ƙofar gidan mai martaba ba, amma muna fatan zuwa na gaba a ƙofar gidan shi za a gabatar insha Allah. To yana can yana jin ku, yana sauraron ku, aiko mai da kwaran kwata, sai ji kun aiko mai da irin wannan sakon, to sai ku ga ya aiko takarda cewa wallahi dama wancan lokacin bai shirya kujeru ba ne, bai irin da 'yan ƙujerori mu da yake mun saba hudda da su mun san yadda suke, sai ce bai shirya ba ne, amma da Allah nan gaba ɗin nan kafin zuwan da kwana bakwai a faɗa mishi. Haka ake yin jama'a. Wannan duk yana daga cikin ne ibu ila sabila rabbika bil hikma. Ina fatar mun gane. To wata hikima kuma ita ce, yanzu misali in zaka gabatar da wa'azi a kasar Ikra ko kasar Giwa, in ya zama zaka samu matsala daga cikin ƙauye ne zai baka matsala, to tafi wurin hakimi, hakimi ya baka takarda, hakimi ne zai baka matsala, to tafi wurin sarkin gari, misali tafi wurin sarkin Zazzau anan, tafi wurin Lami dan Adamawa, tafi wurin Shehu Borno, tafi wurin Oba, ya baka takarda. Wannan ita ce hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi tura masu da'awa zuwa kasar Habasha, sai ya ce tafi wurin sarkin gari, sarki na gashi. Sai zama sarki ne mai mafaukinsu, sarki ne ya marabce su, sarki ya ba su abinci, sarki ya kaza. Yanzu da ka taɓa mai wa'azi sai a ce to kana faɗa da fada. Allah haka za a ce, ni na ga haka jama'a, inda kawai wani malami tambaya ya leƙo ya mini, wallahi ba ma tambaya ce ta jariya, tambaya ya leƙo ya yi, amma da yake mun je mun haɗo kai daga can ƙololuwa, ya leƙo ya yi tambaya, sai dai usulubin da ya tambaya ne babu ladabi. Kawai sai aka ce wai 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 wai, wane yana faɗa da malaman sarki, akai ta juya magana, akai ta juya magana, aka ji aka cire shi daga limancin juma, aka cire shi daga limancin gari, yana malamin Arabic primary, aka cire shi, aka ce hayya mutu kai ya sake magana, aka rufe bakin shi, aka ce kar ya sake magana, dokar har yanzu kuma dokar tana aiki akan shi, kai ya sake magana har ya mutu yayi shiru. Wato in dai magana ce game da addini, ka a ganin shi gidan suna ya shigo gaba, ko gidan ɗaurin aure, ko masallacin juma'a, ko masallacin idi, makarantar firamare da ke karantarwa an kore shi, kuma kawai ba daga waje ma ya tsaya ya faɗo wata magana haka, tambaya ce ni a wuri na tambaya na ɗauke ta kawai, amma shi kamar baƙar magana ce jehota, shi kenan kawai, shi kenan su kwamitin wa'azin, saboda da aka zo sai da aka tsara tukunan sarkin gari ya san da mu wane, ya san da mu mai martaba wane, mai alfarma wane, to shi kenan da aka tashi mu yawa, amma da aka ce sai aka ce yana faɗa da sarki can na sama al'ala. To shi yasa akwai wannan hikimar jama'a. Ina fatar mun gane, idan har sahabbai irin su Ja'far bin Abi Talib za su haɗa kai da sarki kafiri irin Najashi kafin ya musulunta, ban ga dalilin da yanzu da za a haɗa kai da waɗannan sarakuna na gargajiya waɗanda asalinsu tuta suke da ita ta musulunci ba, Allah ya taimaka. To sannan a wajen da'awa ana buƙatar ainihin wato tahdidul hadaf, me kake so ka cimma, me kake so ka cimma. Wannan matsala tana da matukar muhimmanci jama'a. Misali yanzu wannan wa'azin da muke, me muke so mu cimma? Abin da muke so mu cimma shine muna son mu faɗakar da musulmi akan yaya ya kamata, ina ya kamata a gudanar da da'awa, ita ce manufar mu. To in muka zo nan yanzu muka ki gabatar da wa'azin, sai muka yi ta amsa tambayoyin nan har aka tashi, to ya nuna taken wa'azin da aka kira jama'a ba a cimma manufar ba. Don haka kokarin a cimma manufar yanzu shine ake gabatar da wa'azin. To in aka gama fa, sai tambayoyi sai su je baya, wanda wani tambayar da zai yi, tambaya zai akan alwala, ba su da alaka da abin da aka faɗi anan, amma tunda an cimma manufar da ta sa aka taru anan fa, to sai ainihin amsa game da abin nan. Don haka dole ne ku rinka zama kuna tsara ma wannan da'awar da nake so zan yi, me nake so in cimma. Misali da'awar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita, me kake so ta cimma? Shine tana son ta samar da gyararriyar ƙasa da kuma gyararrun mutane waɗanda za su yi wa Allah gyararriyar ibada. Duk wannan manufar tana nan ta tattaro a ƙarƙashin allazina in makkannahum fil ardi أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
أيار دا صلاة بايد دا زكاة جار متانيكي ننجم دا إبادة سنن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر جار كتا إذن أكا سامد دا يقن نن أبو بوا سيكا جالير إبادة تاسامو دا الله مدعوك كنسركي saboda haka dukkan mai da'awa ya kamata ya tahdidi me yake so ya cimma. To idan ya tabbatar da abin da yake so ya cimma, sai kuma ya tsara yaya yake so ya cimma wannan manufar. To wajen cimma wannan manufar yana buƙatar ya zaɓi abokan aiki, domin in ya fitar da manufa cewa ga abin da yake so ya cimma, shi zai sa ya gane to su waye za su taimaka mishi wajen cimma irin wannan manufar. Misali islamiyya ce kaje ka kafa a wani ƙauye, kana so ka karantar da ƴaƴansu da matansu. Ku ji abin da kake so, ka karantar da matansu da ƴaƴansu. Yanzu kokarin cimma wannan manufar ta da'awa, kana buƙatar likita kuma? Baka buƙatar likita, don ba shi cikin abin da kake so ka cimma wannan manufar. Yanzu sun yarda da kai, ba kokari kake ka gamsar da su ba. Me yawa ma sun suka gina islamiyyar, suka ce malam ka zo ka karantar da mu. To yanzu tunda kake son haka sai kaga me zaka karantar da su, shine kai tahdidin me kake so kai da'awa. Kana so zaka karantar da su da matansu da ƴaƴansu har da Alkur'ani, da karatun hadisi, da karatun larabci, sannan ƴaƴansu ƴan mata kana so ka koya musu saƙa, ƴaƴansu maza kana so ka koya musu ɗinki. Wannan ya hukunta ne, ya hukunta. Kana buƙatar ka samu malami wanda ya iya karatun Alkur'ani da tajwidi ko? Kana buƙatar ka samu malamin hadisi wanda ya iya karantar da hadisi. Kana buƙatar malamin fiqh, kana buƙatar malamin da ya iya karantar da larabci. Sannan kana buƙatar ka samu wani ƙwararren tela wanda ya iya karantar da harkar ɗinki. Kuma kana son ka samu ƙwararriyar masaƙiya wadda ta iya karantar da saƙa. Sannan kana buƙatar ka samu chalk, kana buƙatar ka samu allo, kana buƙatar ka samu littattafai na fiqh da larabci da littafin hadisi da matanin Qur'ani. Kana buƙatar kuma ka samu kekunan ɗinki, kana buƙatar ka samu kekunan saƙa ko? To kaga iyakancewa kanka manufar da kake so ka cimma ita za ta sa ka nemi irin mutanen da za su taimake ka wajen cimma, da kuma irin kayan aikin. To in ta zama ashwa'iyyar ne kawai, ka shiga ƙauyen ne baka da manufa, don haka za ka shiga ne kawai ka kama nan ka kama nan, sai ka shekara goma kana karantarwa, an kawo ya sai ka ga me ka cimma, ba abin da ka cimma, don abin duk a baranka da ma kake gudanar da shi. Don haka masu da'awa akwai bukata akan tahdidul ghaya, mecece iyakar inda kake so ka je, sannan nizamul hadaf, tsara wannan manufar. To sannan as-sa'i, kokarin yin aiki kuma don cimma wannan manufar a bisa nasara. Saboda haka abin da ke fata mu gane a nan, ƙoƙarin gudanar da waɗannan abubuwan zai sa buga muku misalai akan haka. Misali, mutum ne yake son ya gudanar da da'awa a bisa yadda muka faɗi, yana son ya gudanar da da'awa wadda za ta yi najahi da nasara irin da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kwatankwacin da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To anan yana buƙatar ikhtiyarud du'at, zaɓen masu da'awa. Dubi Annabi sallallahu alaihi wasallam sanda zai tura da'awa ƙasar Yaman, waye tura? Mu'az ibn Jabal dawa da Abu Musa al-Ash'ari. Mu'az ibn Jabal babban malami ne na fiqhu, Abu Musa al-Ash'ari kuma dan asalin gurin ne. To wannan ya fara haskaka mana wani abu. Yanzu kenan idan za mu tura wani zai tafi da'awa Rivers, ƙasar Port Harcourt, to kamata wani samu ɗan ƙabilar Ikwere wanda yana jin yaren garin, in ba haka ba wanda ya zauna garin, kuma wanda ya iya broken, ya iya turanci mai kyau. Saboda cikin Port Harcourt turanci mai kyau za ka yi musu, cikin ƙauyukan Port Harcourt kuma broken za ka yi musu. Muna buƙatar wannan, wanda wannan za mu zo za mu magana a kai in Allah ya so, daga cikin hanyoyin da ya kamata a cimma manufar da'awa ita ce dole a bada muhimmanci game da ƙwarewa game da harsuna. Yanzu kamata ya yi jama'a a ce an samu malamin da yake tafsirin Alkur'ani da broken. Za ku yi mamaki mai yiwuwa ku yi dariya, amma in kana yawon duniya za ka je ka ga mutumin da duk duniya bai jin wani yare ko broken, sai broken. B
bai jin komai zaka je ka samu a Lagos ko a Port Harcourt ko a Enugu sai ka ji shi bai da wani yare da yake ji sai broken in ka ce wanne ne yaren shi sai ce shi dai iyayen shi sun ce daga Ondo suke suka biyo suka zauna a Kaduna daga nan kuma shi ya gan shi ya girma anan to apart from this language which one you sabi sai ce no any other one to yanzu wannan in za a isar mai da da'awa ta musulunci in aka yi turanci mai kyau sai ce a no sabi this big big Oyinbo you dey talk bai iya ba bai iya ba yanzu ashe ana buƙatar da watan azumi a samu wani malami ya je zauna cikin irin waɗannan ya nemi su tafsiri da me da broken da broken to ashe wannan broken yaran banza ne ashe broken din nan wani makami ne shi ma da za a iya amfani da shi dan haka ashe in ka je inda ake broken kakkace kai ni ba zan tsaya koyi wannan ba wannan bai da wani amfani akwai inda zai yi amfani ina fatan mun gane wannan kenan to dole a zaɓi masu da'awa yana cikin aikin zaɓen masu da'awa sadda za a yi sulhun Hudaybiya wannan sulhi na Hudaybiya kun san cewa yana daga cikin ɓangaren da'awar musulunci kun san cewa ba don iyawa da dacewar annabi ba a lokacin da sai an karya musulunci da an bi ra'ayi irin na Abubakar na Umar da Aliyu na a yi zafin kai a shiga da ƙarfin tsiyanya so a yi shahada ba shi ne samari za su ce ba a shiga a yi shahada amma shahada akwai lokacinta in lokacinta bai yi ba kai ba za ka zama shahidi ba ina ba ta gane saboda haka sanda aka zo za a yi sulhun Hudaybiya da annabi ya zo zai shiga garin Makka ga hadaya ga kayan harami an shigo duk wanda ya gansu ya ga waɗannan ibada suka tahoyi amma sai aka yi marmazattun daga wajen garin Makka aka tsaye da su kamar yanzu a ce mutumin Zariya ya bar garin nan saboda wata gudun hijira da yayi sai ya ce to yanzu zai zo ziyara zai zo ganin dangi yana zuwa daidai UPE ya hangiri ma yannan duk sun yi mishi maraba lale barka da zuwa misali sai aiko a ce in ya hauro gadan nan ta UPE za a yaki an ta mai da hankali ko ba ta don ya hangi cikin garin rimaye da mutanen bayan gari duk sun gan shi abin da ya faru kenan to a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya amfani da hikima da awiya a lokacin sai bai tura Umar ba yace to Umar yanzu aikin ku ne irin tsofaffin yan daba ku shiga duk wanda ku gani wajen Ka'aba ku kau da shi kafin mu zo Umar zai iya Aliyu zai iya amma a lokacin ba wannan aikin ake so ba a lokacin ana son a samu wanda zai je ne wanda ba a samar da fahimtar juna sai annabi ya aika da sayyidina Uthman domin na farko dattijo ne ana girmama shi na biyu mai kuɗi ne a tajiri kuma mai taimaka wa jama'a to irin waɗannan mutanen ba sa taɓuwa na farko dai dattijo na biyu yana ba da ragon suna yana ba da likafani yana ba da geron kunu yana ba da gudunmawa yana ba da kaza yana ba da kaza shin ƴan daban da za a sa su mai iskanci ƙarshenta wasu daga ciki shi ya ba da ragon sunansu don haka da aka ga Usman to shi kenan kuma sai aka ce to bari mu ji me yazo da shi bari mu ji me yazo da shi a to ranka ya dade marawa 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 sai kuma ga ana alwalar da ba ruwa haya kai ne Allah ya kawo ka to barka da zuwa barka da zuwa kaga ni kaga an dole a nan yanzu ba su yi shirin ne annabi ya shigo da ƙarfin tsiya a zo a yi taho mu gama amma sai ya tura Usman da ya tura Usman shikenan sai kuma suka bashi wuri yayi tsawa fi tukuna ya kewaye Ka'aba shi a to kai ranke dade a bismillah bismillah nan ne ya kewaye Ka'aba ya shiga gari ya ziyara dangi ya sadar da zumunci ya kaza saboda wannan damar da ya samu ita ta sa yi haka nan da nan su kuma munafukai da suka ga jinkiri yayi jinkiri sai suka kutso kai dama munafukai kullun sai su amfani da kafar yaɗa labarai wajen mugun labari nan da nan sai suka ce an kashe Usman don su so suke a yakin an kashe Usman annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da hanyar da zai bincika sai an tura ba yadda za a tura sai ya zauna yace to yanzu a ba da hannu a yi mishi mubaya'a kuma kawai za a yi za a tafi za a yi yaki tunda dai sun ci amana sun kashe Usman ana cikin mubaya'a annabi ya daga hannun shi yace hazihi ya da Usman yace ga hannun Usman ya nuna mubaya'a kowa ya zo suka zo suka yi ta kawo hannu ana mubaya'a karshe ne ya faru ana cikin mubaya'a sai ga Usman ya dawo sai annabi yace aka ce an kashe ta yace a ni na shiga sun marabce ni sun bani wuri na yi dawafi sun yi mini kaza sun yi mini shi na je na ziyarci dangi kuma yace amma sun taho da wakili ne sun ce gashi sai a rubuta sulhu kun ga anan dole ne masu da'awa su tsaya su yi nazari akan irin mutanen da ba a sa su shiga harkar da'awa sanda za a tafi aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallama bai samu zuwa hajji ba sai a rayuwar shi ta karshe wane ne ya nada amirul hajji abubakar ibn siddiq malami ne dattijo ne kuma sa'an annabi ne a wajen wurare na haihuwa da sanin yadda yanayin makka yake nan muzdalifa ce nan kaza ce nan kaza ce sai da aka sai aka tura sayyidina abubakar ina fatar mun gane amma lokacin da ta kama za a bi abubakar da wata aya mai zafi a qur'ani to anan sai ana bukata a samu alaramma amma mai zafi dan haka sai manzo Allah ya ce Aliyu kai ka dace tafi kaga kowa da irin aikin da ya kamata ya gudanar ina fatar mun gane dai an dauke wutan to ku kakashe wannan kendir din yana fari kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko kaga anan Abubakar shi ya tafi a matsayin me a matsayin amirul hajji amma da ake bukatar a isar da wani sako ne zafi kuma ana bukatar malami alaramma sai aka tura sayyidina Ali to dole ne a wajen gudanar da da'awa ku rinka tsara waɗannan abubuwan kamar yadda na faɗi in za ku tafi karafkar da'awa dole ku samu dattawa malamai ku samu matasa malamai saboda akwai inda za a je waɗannan dattawan su suka kamata su yi magana domin ƙarshen ta waɗanda za a je a tara za a tara dattawa ne in shekara 50 60 70 in kuka je kuka sa wani yaro dan tsigigi ya miƙe da tsagaggen wanda ya fara magana sai ka ji wanda tije ya miƙe ce duk ma abin shegantaka ne wai wani dan tsigigin yaro nan wai wanda bai fi bala ba wai shi zai mana wa'azi sai kuka misali da wani dan autan shi kawai ya ce bai fi bala ba fa wai shi zai mana wa'azi saboda rashin kunya ya ce dama bakan dan ya ta faɗi ƙarshen duniya akwai ka zaka bayi sharo tashi ƙarya shi ma ina ba ta an gane to anan sai a samu wani dattijo miƙe mai furfura irin shi ina fata an gane to in kuma aka je aka samu matasa ne za ka je ka samu ƙartin ƙauye ne za ku tara su ku yi musu wa'azi samari wannan ya sa t-shirt wannan ya sa ya sarƙa a wuya wannan ya sa rigar menene madrid 2 menene menene wai shi ma ɗan ƙauye kan shi ya waye to in wani matashi ya miƙe sa'an shi ko ƙanin shi ko wanda ya girme shi kaɗan yana wa'azin sai abin ya fi ratsa zuciyar shi don in tsoho ya miƙe kuma nan ɗauka zai yi waɗannan tsofaffin fatun irin na ragowar zamanin Sardauna ne kansu bai waye ba kaza kaza saboda haka dole ne ku ai ikhtiyarud du'ati ina fata an gane sannan ku dubi Muhammad da za ta kai ku kamar yadda na faɗi a baya ne ta maimaitawa a yau idan daga cikin abubuwan da za ku gudanar jama'a misali ƙauye ne aka samu labarin cuta ta zo musu ta annoba za ku je da'awa suna amai da gudawa kun gane kuna buƙatar ku samu likitoci ne da nurses ko kuma ku samu magunguna irin waɗanda ake bukata a ƙauye kaza ne annoba ta faɗo musu ruwa ya zo ya ainihin tafi da gonakinsu kuna buƙatar ku je musu da abinci da makamantan haka don haka ikhtiyarud du'ati yana da kyau amma ga abin lura a wajen zaɓen mai da'awa na farko dole ne a zaɓi wanda yake da salamatul mu'taqad yana da kyakkyawar aqida dan kai ya muku tufka da warwara likita ne misali za ku tafi da shi zai je zai taya ku aiki ko kuma za ku ɗibi wasu ƙarti ne wanda za su je su taya ku abin da ya faru din nan gidaje sun rushe za a je a daga kaza za a je sai ku je ku ɗibi ƙarti sai wani ƙato sai ya tsuguna a ce malamai ne sun taho za su taimaka amma sai ya tsuguna sai a ga guraye a kwankwasan shi a'udhu billahi sai wani ƙaura da ke garin zai ce au ashe abin ma namu daidai ne tun daga malamai ma sun zo da shi dan shi abin da zai gani har waɗannan ƙartin da kuka sa aiki duk malamai ne tun da karafka ce ta malamai ina fata an gane Allah ya taimaka dan haka dole ne a dubi wanda yake da lafiyayya kuma kyakkyawar aqida na biyu al-intizamu bis-sulukil islami sai an dubi mutumin da yake da tarbiya jama'a ba kowa za ku dauka ba dan kar ku je da awa jama'a wani ya ga tsaleliyar yarinya a ƙauyen me ya wannan yarinya irin gagararrun yaran nan ne waɗanda yake ƴan mata ne waɗanda sun gagara a ƙauye a ƙauyen duk kallon da ake mata kallon ne kallon karuwa ko kallon yar iska idan kuka kwashi mutanen da ba su da tarbiya ta gari kun san me zai biyo baya wani yana ganin irin wannan sai kuga ya ce da Allah ina ɗan zuwa sai koma yana ganawa da waccan
mutanen ƙauyen a wurin su sun san wannan yarinyar yar iska ce, haka ne? A yayin da suka ga wannan yar iska ce, sai suka ga cikin masu wa'azin nan ga wani ya tafi yana magana da ita, za su fahimci wa'azi yake mata? An samu tufka da warara ko ba a samu ba? Dan haka idan za a tafi sai an samu wanda yake yana da tarbiya da kuma ainihin tsari na ainihin gudanuwar tarbiya ta rayuwa mai mutunci, sannan sai an samu al-kifayatul ilmiya wad da'awiyya, sai an samu wanda ya cancanta a ilmance idan abu ne na karantarwa ko na wa'azi, da kuma cancanta a wajen harka ainihin da'awa. To a wajen al-kifayatul ilmiya din nan wad da'awiyya, kamar yadda na faɗi a ɗazu, a ce wa'azi mai misali za ku tafi rigagen Fulani, riga ce ta Fulani za ku je musu wa'azi, waɗannan Fulani suna jin Hausa, amma Hausar da suke ji ba ta kai yadda za su fahimci saƙon da ake so ba, sai ku dubi a cikinku wane ne da Fulatani wanda ya goge da Fulatanci, sai a ce to malam wane, in an je riga kai za ka rinƙa yin wa'azi. A nan ba ƙabilanci nake so in kawo ba, amma da'awa tana da alaƙa da harshe. Da ka je kana faɗi, yanzu misali sanda da'awa suna ta fara tafiya kudanci, sai 'yan kudu suka fara cewa wannan fari gingimin Hausawa ne, 'ya'yanmu suke neman su kwaso. Me yasa? Saboda Bahaushe ne ake jin yana cewa sunna bid'a, sunna bid'a, daga nan sai a yi faɗa, daga nan sai a yi yaƙi. To shikenan sai wani yaro ya tafi ya murne ko bai rabe sai ya je masallacin su sai ya kai, ya ce wannan irin abin na Hausawa ne. Me yasa? Saboda sanda aka yi ta wannan da'awar sunna bid'a din a nan, Yarabawan da ke cikinmu ma an sun tashi wa'azi a nan, da me suke? Da Hausa suke. Inyamuran cikinmu da me suke? Da Hausa. Nufawa da me suke? Da Hausa. Fulani da me suke? Da Hausa. Dan haka sai kowa ya dauka to wannan da'awar ta wace ce? Ta Bahaushe ce. Amma a ce misali Yarabawan da ke cikinmu nan in sun miƙe za su yi wa'azi sai su yi da Yarabanci, inyamuran cikinmu sai su yi da inyamuranci, waɗanda suke nufawan cikinmu su yi da nufanci, Fulani su yi da Fulatanci, sai zama duk wanda ke nesa in ya ji da'awar ya san ta kowa ce kenan. To akwai buƙatar daga cikin isti'dadi ad-da'awi, shiri na da'awa, ku dubi nahiyar da za ku je, waɗanne irin mutane ne a wannan wuri? A za ku je wa'azi ne garin Bidda, zai ku ce a cikin muwana kai mai banife kuma ka iya nufanci, to ka tattali kalmomi irin waɗanda ake wa nufawa, waɗanda za su ji daɗi na karin magana ne da jawo hankali da girmamawa da menene. Misali jama'a yanzu za ka tafi kane wa Fulatani wa'azi, kane mishi da Hausa, akwai kalmomin da in ka faɗi sai ce a'udhu billahi, shi a wurin shi waɗannan kalmomin alfasha ne, to amma in aka zo ane da yaren shi da irin kalmomin da yake amfani da sufa, shi a cikin Hausa ma nan yanzu in ka je wani ka ce mai gindin bishiya sai ce asha, ka ce gindin bishiya sai ga kalmar ta yi nauyi, sai dai ka ce ƙarƙashin bishiya ko wata kalma makamanciya haka. A Hausa in ka tafi kudancin Zaria nan in ka ce a wance na san ki, sai ta ce karyanka, don ka santa a Hausar ta shi ne ka taɓa saninta a mace ka sadu da ita. Amma Hausan mu tanan arewacin Zazzaufa sani ne kawai na haƙiƙa, ka santa ka taɓa ganinta shikenan. To kaga a nan kun ga sai an dubi ire-iren waɗannan abubuwan, in ba haka ba jama'a to za a samu kwaɓa. Za a je wani wurin ana wa'azi mutane su yi ta watsewa a ce mai wa'azin ma bai da kunya. Ina fata an gane. Na je garin Doma cikin Nasarawa ina wa'azi, ashe sun an ce musu hadisi bai inganta ba, ba su san me ake cewa ba, hadisin nan bai inganta ba sai su kabbara, ashe sun ji sahihin hadisi ne. sai in ganta ba kawai shi ke ne sai su ce Allahu Akbar alhamdulillah da wani hadisi Allah ya kawo shi ke wai su washe sai an ce dan jabu sai an ce jabu da ka ce jabu sai a ce to an gane ke nan sai shi ke nan kaga akwai bukatar irin wannan wajen samun alkifayatu da'awiyya cika da kammala da kuma siffa ta da'awa dole ana bukatar shi yasa kun ga jama'a malamai suka ce yana da kyau in za ka yi da'awa ko in za ka yi wa'azi a wani wuri ka bincike da tarihinsu da al'adarsu take ba ku ganin wani shahararren dan boko a ƙasar nan aka gayyato shi zai gabatar da lacca kafin ya zo sai ya je binciki tarihin garin gaba ɗaya in ya zo sai ta wasu kalmomi sai ka ji gaba ɗaya ya rikita mutanen garin dan duk ya san tarihinsu ashe ya shawo dare ne ya zo ya samu wasu tsofaffi ya yi hira da su kawai da ya zo lacca in ya fara faɗin wasu kalmomi kawai in ya nuna ka sai ya ce kai ba jikan wani ba ne. Sai ka ga ashe ana yi da kai idan ba kai haka ba za ka samu kanka a wani kuskure da Turawan mission suka samu Christian missionaries ne suka tafi suna ainihin wa'azi a ƙasashe mafiya sanyi har inda sanyi yakan kai ka waye gari kofar gidanka sai kana da gatari dan in ka bude da kugar sai kuma ka sa gatari ka sassace kankara motar ka sai ka sassare ta tukuna sannan in ba haka ba kankara sai ka bari rana ta yi zafi kuma sai a iya wata uku zafi bai zo ba dan haka kowa yana da gatari a gidan shi to waɗannan mutane sanyi ya fitine su abinda suke nema zafi wuta ko ta ina ke ta zo zafi sai Christian missionaries masu wa'azin kristoci sai suka je sai suka ce ku bi annabi Isa ku shiga sabon ruhi ku zama sabon rai ku zama kaza in ba haka ba Allah zai azabtar da ku da wuta za ku sha zafi sai suka ce to ba za su ji ba alhamdulillah su dama zafi suke so suka ce dama sanyi ya ishe su su yanzu tun da ne in dai ba a bi annabi Isa ba za a sha zafi to ba za su ji ba dan su sha zafi su huta sanyi ya ishe su to kun ga nan akwai bukatar lallai ne a san irin wannan game da harkar gudanar da da'awa insha Allah misali jama'a muna tare da wani balarabe a Makka a bara sai wani malami da Fulatani babban malami ne Modibbo ya zo da kemin shi haka irin na Fulani ana magana kawai sai wannan balarabe abokina sai kama je mu Fulatani na yana ja sai kaɗa hannun shi ya ce ka gani ni mara kunya ka kama gemun da Fulatani kana ja haka rashin kunya ne amma balarabe in kuna magana da shi kana kama gemun shi kana ja haka to daɗi yake ji wato kana girmama shi kenan to sai ka ko al'adar shi ta Laraba sai wa Fulatani ana magana kawai sai ringa kama shi yana dafa shi nan yana abin da yace mara kunya yanzu kai zai yi wa uban shi haka nake al'adar sai yace ba shi da kunya ba shi da kunya ina fata an gane to dan haka yana da kyau mutanen da zaka mu'amalance su ka san yadda suke in ba haka ba ka je ka dabbaka al'adarka akan ko uslubinka akan wani to sai ka da abu bai daidai ba Allah ya taimaka to bayan wannan ga wuraren da muke ganin yafi dacewa idan har aka shirya da'awa a bisa wancan tsari a fi ba da muhimmanci waɗannan wurare na kasa su kashi biyu jama'a akwai hanyoyi waɗanda yake dama akwai su a musulunci sai dai kawai za mu kawo su ne mu faɗakar kuma mu nuna yadda ya kamata a inganta su daga ciki akwai iqamatul marakiz islamiyya samar da wurare ko cibiyoyi na musulunci don yin da'awa a cikin gari da ƙauyuka misali samar da markazi wato cibiyar yaɗa musulunci na daga cikin hanyoyi da ko wuraren da ya kamata a gudanar da da'awa idan aka ce almarkazul islami abinda ake nufi da cibiyar musulunci ita ce a samar da masallaci a samar da makaranta a samar da asibiti a samar da kasuwa sannan kuma a samar da wasu wurare waɗanda za a iya training ɗin mutane game da sana'o'i da kuma harkokin tsaro na kare kai ga bayani kamar haka masallaci sai a duba akwai buƙatar masallacin ya zama masallacin juma'a to masallacin ya zama na juma'a saboda duk garin ko duk anguwar babu masallacin juma'a amma in ya zama a garin akwai masallacin juma'a kuma a nahiyar da za a yi wannan markazi babu buƙatar a tsaida juma'a to kada a tsaida juma'a sai a bar shi a matsayin masallaci da za a yi salawatul khams sannan a samar da makaranta. Wannan makaranta a bi a tsara ta da gwargwadon yadda mutanen suke. Misali, wuri ne na 'yan boko, duk inda 'yan boko suke in za ka fitar musu da makaranta ka fi ba da ƙarfi game da Asabar da Lahadi. A wuri ne na 'yan kasuwa da manoma, to ka fi ba da ƙarfi game da karatun dare da karatun magariba da isha. Idan baka gudana a wannan tsarin ba misali, to za ka fuskanci matsala. To amma akwai wurin da yake kuma bauɗaɗɗe ne. Yanzu misali, in ka ɗauki Zaria, Zaria gari ne na 'yan kasuwa, Zaria gari ne na manoma, Zaria gari ne na 'yan boko, Zaria gari ne na ma'aikatan gwamnati. Wato wata cibiya ce da aka haɗu aka yi kwamba. To anan sai ka dudun menene zai fi zama maslaha. Karatun magariba da isha, karatun bayan isha, karatun bayan la'asar, misali. Amma a wuri irin Zaria in ka sa wa'azi da safe, to babu shakka ko ka sa karantarwa da safe, musamman ka sa a ranakun aiki, to zaka ga ba wanda zai zo. Ina fatar mun gane. Wuri irin Kaduna wanda yake ma'aikatan gwamnati da 'yan boko sun yi ƙarfi, kamata ya ka rinka harin Asabar da Lahadi. Asabar da Lahadi. Sannan wurare irin Kaduna ka yawaita laccoci, saboda 'yan boko sun ta saba da lacca fiye da karatu. In ka je ka sa Bulugul Maram, Riyadu Salihin, sai dai ustazai su taru. Amma aka ce za a yi lacca, za a ga injiniya, za a ga dokta, za a ga profesa, saboda sun saba jin lacca. Kuma in aka yi a ce to profesa wani zai zo ya ba da contribution. Dole ne ka tafi tare da tunanin wuraren. Amma wuri irin Abuja fa, in ka sake ka sa wa'azin Asabar da Lahadi kuma ka buga a Abuja. Saboda Abuja ba garin kowa ba ce, Juma'a na yi kowa yake gudu ya bar garin. Don haka Asabar da Lahadi mata da yara ake bari. To annan Asabar da Lahadi kuma sai ka buɗe makarantar mata. Matan da aka bar su ɗin nan kowa ya tafi ganin gida, wannan ya tafi Katsina, wannan ya tafi Sokoto, wannan ya tafi Onitsha, wannan ya tafi kaza, matan sai a buɗe musu makaranta su kuma sai su taru sai a karantar da su. To mazan fa sai ka samu wata rana ta tsakiyar mako, kamar ranar Laraba da ranar Alhamis, sai ka buɗe aji. Ajin kuma kowanne ya sa musu rana ɗaya, rana ɗayan kuma awa ɗaya. Domin Abuja an ka sa musu darasi awa biyar, to ina tabbatar maka ba yallaɓan da zai zo. Sannan in za ka fara, fara musu da ƙira'a, fara musu da harshen Larabci. Awa ɗaya sai ka samu ƙira'a, sai kuma ka samu Larabci. In ka iya Turanci, Larabcin da za ka karantar da su, koyar da su Larabcin amma da Turanci. Don haka akwai Nahawul Wadi wanda aka fassara shi da Turanci. Nahawul Wadi ne duk misalan da ka sani da Al-Qawa'id ɗin An-Nahawiyya suna nan da Larabcin su amma kuma an fassara shi da Turanci. Sai ka samu su nan da nan, sai ga suna patronizing, sai ga suna ba da muhimmanci ga wannan harkar. Don haka uslubin yadda za ka gabatar da da'awa a nan Zaria, ba haka za ka gabatar a Kaduna ba, ba haka za ka gabatar a Bauchi ba, ba haka za ka gabatar a Abuja ba. Ko ina tsayawa ya kamata ka tsaya ka yi nazari. To wannan dangane da makaranta kenan wadda ake sa rai a samu a Markaz al-Islami, ko sannan sai asibiti ko clinic ko chemist. Ana buƙatar wurin shan magani ko wurin jiya a ainihin Markaz al-Islami. Ku kawo wani nas ku aje, ko ku kawo wata abuwar zoma ku aje a wurin wadda za su rinka taimakawa matan garin wajen haihuwa da kuma taimakawa 'yan ƙananan cututtuka waɗanda ba su kai sun komo ba. Sannan muka ce daga cikin abubuwan da ya kamata Markazul Islami, wato cibiyar musulunci, ta samu akwai kasuwa. In muka ce kasuwa, ba ma nufin kasuwa kamar Sabon Gari ku zo ku gina ta kamar kasuwar Sabon Gari jikin masallaci. A a samar da shaguna a jikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama tun wancan zamanin har yanzu akwai 'yan shaguna waɗanda su ne za a kira kasuwa. Sai a ba da dama wanda ana saida littafai, ana saida man habbatu sauda, ana saida zuma, masu yadi za su zo, masu kaza za su zo su kewaye masallacin. Sai zama akwai harkoki kuma da ke gudana, waɗanda harkokin suna raya wurin, wurin yana zama yana haɓaka da jama'a. Sannan su mutanen da ke harkokin suna samun alheri, sannan kuma shi masallacin yana samun wasu kuɗin shigowa daga wurin waɗannan da suka kama haya. Sannan akwai buƙatar a samar da daga cikin abubuwan da za a samu, a samar da wuri na koyon sana'a, kamar wurin koyon ɗinki ko koyon saƙa. In kuma ka so a zamanance, yanzu sai ka ce akwai buƙatar a samar da wurin aski da wurin salon na mata, don ya zama an gudanar da shi a bisa tsari. Wato Markaz al-Islami ya zama zai share hawayen duk abubuwan da ake buƙata. To amma waɗannan abubuwan za a yi su a Markaz al-Islami ne daidai da yadda ake buƙatar wuri. Misali, idan a ƙauye ne kuka je kuka yi, za ku musu wurin wani aski ne, dan ƙauye na ruwan shi da wani aski, ka bar shi da wanzamin shi na gargajiya, shagon sai da taki za ku buɗe a wurin. Na fata an gane. Sai ku buɗe shagon sai da taki, sai ku rinka sai da taki a wurin da kuma magungunan dabbobi da magungunan tsirrai da kaza da makamantansu. Ina fatar an gane waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake bukata su gudana a ainihin almarkaz. Sannan akwai bukatar a samar da wurin recording center, wurin sai da cassette, inda su samu ne a samar da wurin da ɗalibai za su ainihin ci abinci kamar restaurant ko kuma cafeteria ko menene. Sannan a samar da wurin shan ruwa, wato akwai famfo a wurin ko akwai rijiya ko rijiyar burtsatse. Duk waɗannan suna daga abubuwan da ya kamata. Sannan kar a manta da ana bukatar a markazul islami ya zama ana da ainihin library, wato takaitacce dan karamin ainihin wurin tara littafai, wanda in wata bukata ta kama za a ce da Allah a dauko mana bulogu mara, da Allah risala tana cikin anan a dauko ta, misali a samar da ire-iren waɗannan wuraren. Wannan kaga markaz al-islami wuri ne wanda za a bada muhimmanci kenan. To duk sanda aka ce al-markazul islami, abinda mutane ke tunani sai a birni, a ko a ƙauyuka kuka je kuka musuluntar da magozawa, masallacin za ku iya maida shi ya zama markaz, za a iya samar da abubuwa irin waɗannan ko kuma waɗanda ake bukata a waɗannan wuraren. Sannan a samu wani ɗan ofishi da za a ware wanda zai zama al-maktabatul idariya, wanda ya zama ofis ne na administration na gudanar da wannan cibiya ɗin. Bayan haka sai kuma al-inaya bid-da'awa fi awsatit tullab, ba da muhimmancin da'awa a cikin ɗalibai. Ɗalibai wasu mutane ne masu muhimmanci kwarai da gaske, saboda daga cikinsu ake sa rai nan gaba a fitar da shugaban ƙasa ko gwamna ko sarki ko limami ko malami.